This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin, Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau, Juma'a ta farko a watan Afrilu shekara ta 2024. Da fatar an wuni lafiya. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga muhimman kanin labarai.
A yau Juma'a, Isra'ila ta faɗi cewa tana ɗaukar matakan sauƙaƙa kai kayan agajin jan ƙai zirin Gaza, ciki har da sake buɗe wata muhimmiyar hanya ta tsallakawa zuwa Gaza. Ukraine ta faɗi cewa ta lalata jiragen yakin Rasha aƙalla 6 a wani sansanin sojan sama da ke kudancin yankin Rostov, a yayin wasu jeran hare-hare da ta kai cikin dare. Masu aikin ceto a ƙasar Taiwan sun fuskanci barazanar aukuwar zaftarewar ƙasa da duwatsu da ke gangarowa daga kan tsauni a yau Juma'a, a ƙoƙarinsu na neman mutane 12 da suka ɓace sakamakon girgizar ƙasar da ta faru a wannan makon.
Kanun labaran kenan. Wata kotu da ke zama a birnin Yamai ta ƙasar Nijar tana nazarin cewa hanɓararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum za a cire mishi kariya domin ya fuskanci tuhuma bisa zargin cin amanar ƙasa, lamarin da masu kula da lamura ke ganin wannan dama ce ga ɓangaren shari'a ya tsaya da ƙafarsa.
Dama ce wadda su wannan jujujin wannan mai alƙalai wanda sun ka daɗe suna alƙalanci a ƙasarmu, dama ce ta su yi kamar irin abin da mun ka gani a Senegal, su faɗi gaskiya abin da a gaskiya.
Sai kuma jihar Kano, Najeriya, inda gwamnati ke yunkurin kafa kwamitocin bincike da kuma gurfanar da tsohon gwamna a gaban babbar kotu, sai dai masu kula da lamura na cewa ba girin-girin ba taimai.
Inda giza yake saka shine Bahaushe ya ce mai bunu a gindi baya kai gudunmuwar kashe gobara. Idan za a tuhumi duk wata gwamnati da ta shuɗe, to sai an yi da ikhlas, ya zama na gwamnatin da take tuhumarta ba ta aikata laifuka makamantan wannan.
Sai kuma shirin da ɗan gari, wanda a yau za mu kai ku ƙaramar hukumar Gire ta jihar Adamawa, yankin da ke tasirin gaske a kujerar sarautar gargajiya ta jihar, sai kuma tasirin azumi. Amma kafin nan, ga Maryam da halin da duniyar ke ciki.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Juma'a, Isra'ila ta faɗi cewa tana ɗaukar matakan sauƙaƙa kai kayan agajin jan ƙai zirin Gaza, ciki har da sake buɗe wata muhimmiyar hanya ta tsallakawa zuwa Gazar. Matakan da ta ɗauka na wani ɗan lokaci sun haɗa da sake buɗe mashigar Erez da kuma ba da damar amfani da tashar jiragen ruwa ta Ashdod. Mashigar Erez ita ce kaɗai hanyar da mutane za su iya amfani da ita don shiga da fita Gaza. A halin da ake ciki, za a duba kayan dakon agajin jan ƙai da za a kai Gaza ta tashar jiragen ruwan Ashdod da ke Isra'ila. Haka zalika, a nan za a duba kayan agajin jan ƙai daga ƙasar Jordan. Wata sanarwa daga ofishin Prime Minister Isra'ila ta ce kai ƙarin agajin zai taimaka wajen kawar da matsalar jan ƙai, kuma yana da mahimmanci wajen tabbatar da an ci gaba da yakin da kuma cimma manufofin yakin. Sai dai sanarwar ba ta yi ƙarin haske akan adadi ko nau'in abubuwan da za a bari a shiga da su zirin Gaza ba. Sanarwar ta yau Juma'a na zuwa ne bayan wata tattaunawa mai zafi da aka yi tsakanin Netanyahu da shugaban Amurka Joe Biden. A yau Juma'a, Ukraine ta faɗi cewa ta lalata jiragen yakin Rasha aƙalla 6 a wani sansanin sojan sama da ke kudancin yankin Rostov, a yayin wasu jeran hare-hare da aka kai a cikin dare. Ukraine ta kai ɗaya daga cikin manyan hare-hare da aka gani cikin makonni da dare, inda ta harba jirage marasa matuƙi sama da 50 zuwa yankin Rasha, a cewar ma'aikatar tsaron Rashar. Wata majiyar tsaro a Kiev ta shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa wani hari da aka kai a sansanin sojan sama na Morovsk da ke kudancin yankin Rostov na Rasha ya yi raga-raga da jiragen saman yakin Rasha aƙalla 6, sannan harin ya shafi wasu jiragen guda 8 sosai. Wannan wani muhimmin farmaki ne na musamman wanda zai rage wa Rasha ƙarfi, a cewar majiyar tsaron. Ta ƙara da cewa rundunar tsaron Ukraine ta SBU da sojoji su ne suka kai harin, Rasha dai bata ce komai ba nan take. Haka kuma kamfanin dillancin labaran AFP bai iya tabbatar da ikirarin ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC.
Adala an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da karin labarai amma kafin nan bari mu bude taskar hotunan namu a jamhuriyar Niger inda wata kotun birnin Yamai ta yi zama a yau Juma'a da nufin nazari akan bukatar cirewa hambararren shugaban kasar ta Niger din Mohamed Bazoum rigar kariya a wani yunkurin gurfanar da shi a gaban kuliya a bisa zargin cin amanar kasa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Suna Mumuna Barma ya hada mana.
Kotun ta kurdeta mai membobi kimanin 22 a zaman da ta yi a ƙarƙashin shugabancin mai shari'a Abdu Dangaladima a wannan Juma'a 5 ga watan Afrilu ta mai da hankali ne kan buƙatar da ofishin ministan shari'a ya gabatar a madadin gwamnatin Niger don ganin ta cirewa shugaba Mohamed Bazoum rigar kariya a matsayin matakin share fagen shirye-shiryen gurfanar da shi a gaban kuliya sanadiyar zargin cin amanar ƙasa. Kusa a kungiyar fafutuka ta Rotabu Muhammadu Ciro Mai Sami na cewa bai ga matsala ba tattare da wannan mataki.
Tunda in kuna tuntun horko-horkon da aka wanga mulki da sojoji suka yi sun tabbatar da cewa suna da hujjoji na cewa ambararren shugaban kasa Mohamed Bazoum ya kira ga horan shi da sauran kasashe ma iskawo hari a kasan mu ta Niger. Kuma akwai ma ministan shi na harkokin waje wanda kararra ya hoto ya gayi a kafafin watsa labaru a kawo farmaki Niger saboda a hudda shugaban kasa Bazoum kuma a maida shi bisa iko. To ina ga cikin wannan tahiyyar ce su da kansu maikwanta na yanzu suka samu hujjoji na tuhuma tsohon shugaban kasa ga laifin da shi aka yi tuhuma shi da shi kenan za a ba shi dama ya je gaban kotu ya je gaban alkali ya kare kanshi ya nuna wannan laifi yayi ko kuma bai yi shi ba.
Lauyoyin hambararren shugaban kasar waɗanda Maitre Musa Koulibaly ya wakilta a wannan zama sun buƙaci kotun ta ɗage shari'ar zuwa wani lokacin na gaba ta yadda za su sami damar binciken takardun shari'ar su kuma gana da mutunan da suke karewa. Sai dai haƙar su bata cimma ruwa ba domin alƙalan kotun sun ayyana ranar 10 ga watan Mayu da ke tafe a matsayin tasarar da hukuncin da za su yanke. Magoya bayan shugaba Mohamed Bazoum irin su Sahanin Muhammadu da ke ganin rashin cancantar hanyoyin da aka bi a yunkurin gurfanar da hambararren shugaban kasar ta Niger na fatan ganin za a yi adalci a wannan haraka.
Dama ce wadda su wannan jujujin wannan mai alkalai wanda sun ka daɗe suna alkalanci a ƙasar mu dama ce ta su yi kamar irin abin da mun ka gani a Senegal su faɗi gaskiya abin da a gaskiya. Shin kotun nan tana da hurumin da za ta iya ta hidda ma shugaban kasa Alhaji Bazoum Mohamed ta hidda mishi rigar kariya? Saboda abin da mun ka sani dai kotun kolu ita ce adda wannan hurumi da wannan dama kuma a zawo wannan su zawon ko shakka babu sun ce sun shure wannan kotun. To muna son mu gani shin za a tsaya a faɗi gaskiya tsakani da Allah ai shari'a da saboda ƴan kasa ko kuma a za a yi ta nisan saboda a cimma wasu manufofi.
Sakin shugaba Mohamed Bazoum da iyalinsa da ma mukarraban gwamnatinsa na daga cikin sharuɗan da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da manyan ƙasashen duniya suka gindaya wa hukumomin mulkin sojan Niger kafin su sake mayar da cikakkiyar hulɗa da wannan ƙasa yayin da mahukuntan ƙasar ke cewa abin na da kamar wuya saboda girman laifin da suke zarginsa da aikatawa. A baya kotun sai da yawo ta umarci a sallame shi sai dai abin bai yi tasiri ba. Dalili kenan tun daga wancan lokaci kawo yau magoya bayan shugaba Mohamed Bazoum ke fassara matakin ci gaba da tsare shi a matsayin bitar kullun siyasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Cewa gaida Malam Sule, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam da ƙarin bayanai kan halin da duniyar ke ciki.
An kashe wani ma'aikacin agaji na Turkiya a jiya Alhamis a Somalia a wani hari da kungiyar Al-Shabab mai alaka da kungiyar Al-Qaida ta dauki alhakin kaiwa. An kai harin ne a wajen birnin Mogadishu a daidai lokacin da wasu motoci dauke da jami'an agajin Turkiya da Somalia da masu tsaron su ke kan hanyar zuwa wani sansanin 'yan gudun hijira don kai kayan agajin abinci. Waɗanda suka shaida lamarin da 'yan sanda sun ce wata fashewa da ta auku a gefen hanya ta taba ɗaya daga cikin motocin inda mutane biyu suka mutu, wani ma'aikaci dan Turkiya da abokin aikinsa dan Somalia. A wani sako da ta wallafa ta shafin sada zumunta na X wanda ake kira Twitter, kungiyar kai agajin abinci ta Turkiya da ake kira Veronal Association ta tabbatar da cewa an kashe Abdulrahim Yoruk ma'aikacinta daga Somalia a harin.
Tawaga da Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To bari mu tafi kanan daban Najeriya inda makarraban tsohon gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje suke mayar da martani ga yunkurin gwamnatin jihar ta yanzu karkashin inuwar jam'iyyar NNPP na kafa kwamitocin bincike da kuma gurfanar da tsohon gwamna a gaban babbar kotun jihar kan tuhumar badakalar wasu kudade. Sai dai masana sun ce matakin zai kawar da hankalin gwamnati daga muhimman bukatun jama'a. Kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana.
A jiya ne dai gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf ya kafa wasu kwamitoci guda biyu da aka ɗorawa nauyin bincikar yadda gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje ta sarrafa kadarorin gwamnati cikin shekaru takwas da suka shuɗe da kuma yadda aka samu tarzomar siyasa da ma ɓatan yara a wasu sassan jihar a lokacin gwamnatin ta Abdullahi Umar Ganduje. Kazalika gwamna Abba Kabiru Yusuf ya gurfanar da tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje a gaban babbar kotun jihar bisa cajin rashawa da cin hanci na makudan miliyoyin naira da kudaden ketare na dala. Barista Haruna Isa Daideri da ke zaman kwamishinan shari'a kuma babban attorney na jihar Kano ya yi karin bayani dangane da wannan mataki na gwamnati.
Tun ranar da aka kaddamar da mai girma gwamna ya faɗa a gaban jama'a ya tarar da abubuwa marasa daɗi waɗanda suka shafi wato badakala da haƙƙoƙi na al'umma. Zai bi sawu domin ya tabbatar da cewa ya binciko abin da zai ke wato ainihin na shiga haƙƙin al'umma don dawo da abin da za a dawo. Ba bita da ƙulli ba ne, ba wani abu ba ne, abu ne da ya zama wajibi.
Sai dai a martaninsa ga wannan yunkuri, Dr. Abdullahi Umar Ganduje tsohon gwamnan na Kano kuma shugaban jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ya bayyana matakin da cewa gwamna Abba Kabiru Yusuf nake kokarin lullube gazawarsa a fagen shugabanci domin kuwa duk da makudan biliyoyin naira da gwamnatin tarayya karkashin jagorancin shugaba Bola Ahmed Tinubu ke turawa jihar Kano a kowanne wata, har yanzu gwamnatin ta Abba Kabiru Yusuf bata tabukawa Kanawa komai ba tsawon shekara guda da kama madafin iko. A cikin wata sanarwa da sakataren labarin shugaban APC na ƙasa Mr. Edwin Olufo ya fitar, ya ce jahiltar tsarin doka da oda ta fuskar tafiyar da harkokin gwamnati ne ya sanya gwamna Abba Kabiru Yusuf gurfanar da Gandujan a gaban kotu da irin wannan caji. Shima Dr. Musa Ilyas Kwankwaso da ke zaman tsohon kwamishinan raya karkara na gwamnatin Ganduje ya yi tsokaci.
Wannan ba wani abu ne sabo ba a gurin ɗan siyasa a saba aiki cece ku ce, amma dai abin da yake gabanmu mutane suna cikin wani hali na yunwa. Ya kamata a ce an fito yanzu an taimaki al'umma, ba wannan labarin ake nema ba. Kayan da gwamnatin tarayya ta aiko da kudin da take bayarwa a taimaki al'umma shine a gaban mutanen Kano da ma ƙasa baki daya.
Sai dai masana harkokin siyasa da lamuran mulki sun fara fashin baki. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa malami ne a Jami'ar Bayar Kano.
Komai dadewa ya kamata in mutum yayi laifi ya girbi abin da ya shuka. Dan haka a bincika laifin gwamnatin da ta wuce a dauki matakin horo a kashin kansa ba aibu bane. Amma inda giza yake saka shine idan za a tuhumi duk wata gwamnati da ta shuɗe to sai an yi da ikhlas ya zama na gwamnatin da take tuhumarta ba ta aikata laifuka makamantan wannan da take binyin bincike a kai. Amma a inda giza yake saka yanzu tuni ana zargin gwamnati mai ci da aikata dukkan laifukan da take tuhumar gwamnatin da ta gada. Saboda haka duk in ka tattara sai kaga kenan ba wai neman gyara ake ba, a'a nema ake a kuce haushi. Kuma wannan yana cutar da aikin gwamnati da shugabanci, yana ɗauke hankalin talakawan ma daga muhimman abubuwa.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkamu da yau sanmu da sa'ar saduwa da muka yi da ku ta cikin wani sabon shirin na da dan gari inda a yau shirin ya fito ne daga abokiyar hurdar gidan rediyon muryar Amurka wato Fambina FM Iola da take gabatar da shirye-shiryenta a nan jihar Adamawa. Sunana Lado Salisu Garba wadda zan ja akalar sharaf. Shirin da dan gari na yau ya leka karamar hukumar Girei, karamar hukuma ce wadda take tsakiyar mulkin jihar Adamawa kuma karamar hukuma ce wadda take da dumbin tarihi musamman abin da ya jibanci sarotin gargajiya da ma wasu ababe masu matukar mahimmanci wadda mai sauraron mu zai soye ji akan karamar hukumar nan ta Girei. Hakan ya sanya shirin da dan gari yayin nasarar tattaunawa da Dr. Madi Abba malami a tsangayar tarihi a jami'ar nan ta Modibo Adama dake nan jihar Adamawa inda Dr. ya fara bayanai akan tarihin karamar hukumar Girei da kuma yadda aka samu sunan karamar hukumar ta Girei da ma yadda aka shagu gurmaya karamar hukumar ta tsaya da kafanta.
Na farko sunan gari ne, na biyu ita local government ne, na uku wannan garin tana da hakimi wanda ake kira sa hakimin Girei. Yana hakimin nan ba garin Girei kadai ba, har da kewayen garin gaba daya. Don haka kaga abu ne guda uku aka hada ma wuri guda daya. In ka kira ta sunan gari wato town din Girei ake kiranta. In ka zo ka kira ta local government kuma har yanzu zaka kira ta local government tana da gundumomi wato ward guda goma daidai da kasloli guda goma kenan. Akwai kauyuka da dama wanda suka zama Girei. In ka kira ta district kuma wanda hakimi yake mulkan wannan garin, hakimin yana nan tare da mugarrabansa wato dagaci guda daya ko kuma mai jimilu da wanda muka saba kiransu anan Adamawa, masu jimilu guda 18 wanda suke karkashin wannan hakimin. Hakimin kuma yana daga cikin hakimai manya hakimai a cikin Adamawa wanda ita Fombina wato wannan dolar Modibo Adama yake suke alfahari da ita domin garin su ne su suke kafa duk sarakunan da aka kawo Girei. Ana kawo su ne daga Yola su zo a saka su wannan wanda suke duk sarkin da aka kawo a Girei wannan sarkin zai iya mulkan wato Fombina Emirate, zai iya zama lamidon Adamawa. Kuma haka a tarihi akwai wanda suka zanna a Girei kamar hakimi, daga baya da likafarin su yayi gaba aka dauke su daga nan Girei aka maida su Yola suka zama lamidon Adamawa. To haka akwai alaka sosai wannan, a gaba za ku fara jin wannan bayanin.
Dakta mai sauraro zai so ya ji kadan daga cikin tarihin masarautar Girei da kuma yadda aka kirkiri masarautar.
Akwai dumbin tarihi sosai tare da ita, amma tarihin ta zamu yi shi kashi ne. Na farko gari ne wanda yake nan cikin Adamawa wanda suka rubuta tarihi da dama, su rubuta wannan Girei ya samu asali ne daga word na Kanuri, kalma ne na Kanurai wanda yake nufin masu gaskiya. Akwai wani rubuce kuma da aka samu wayansu suka ce bata ne, bata kuma wani yare ne suma anan cikin Girei suna nan da dama, so su kuma yanda nufin rich wato kamar kogi ko bakin kogi. Daga nan aka samu wannan sunan garin, amma masu rubuce da dama sun tabbatar cewa wannan an ka samu asalin wannan sunan daga Kanuri ne.
Yau yanzu dakta akwai yawan al'umma a karamar hukumar ta Girei?
Garin akwai mutane da dama, Kanure su suna nan a cikin garin Girei da dama, akwai batan kuma da dama wate ake kiran su ko kuma bata ake kiran su. Sannan akwai wasu mutane da ake cewa fali da sauran dai mutane da dama da Hausawa, su wayannan su suka haru suka zama mutanen Girei, har da kewayenta nake nufi anan ba wai cikin garin Girei kadai ba.
Da kyau, menene ma asalin Girei din? Ta yaya Girei ta samu asalinta?
Ta samu asali da kuma muhimmanci lokacin da aka kafa dolar Modibo Adama anan Yola Adamawa wato Fombina Emirate, lokacin dolar Usmaniya ta fara fadada a 1850s ko kuma 1800s. Wannan Modibo Adama wanda ya fara kafa dolar Modibo Adama, Allah ya masa rasuwa, amma ɗansa Lawal shi ya kafa Girei. Yazo ya kafa Girei, ya hadu da Kanurai suka taya shi. In fact wa tarihi ya nuna ya nemi taimakon su ne ma gaba daya, manyan su suka zo daga Borno suka zo suka hadu da shi da sauran Fulani yan uwansa da Hausawan da Falin, aka kafa wannan garin. Bata da aka samu suna nan, akwai wani dutse da ake cewa dutsen Bagale, a wurin bata suke zama. Ya nemi su zo su karbi musulunci, wayansu sun karbi musulunci, wayansu kuma su karaba suka bar wannan wurin. Ya kafa Girei, aka dauko sarki, aka ci gaba kuma har zuwa yau.
Yau wato daktar naji ka ce aka dauko sarki, daga ina ake dauko sarkin? Ba karamar hukumar Girei sarkin yake ba, ko dai dauko shi ake daga wani gari a kawo shi karamar hukumar ta Girei?
Daga Yola ake dauko sarakuna ake kawowa a Girei su zo su yi mulki. In Allah ya sa sun mutu a sake kawo ɗan su kuma, in an samu matsala kuma inda ake cire sarakuna haka ake cire su kuma a sake kawo sarakuna. Hasali mai yanzu a tarihin Girei gaba daya tunda aka kafa ta zuwa yau, ba a taba samun sarkin da ya zo ya gina gida nashi a Girei ba. Duk sarakuna da ake kawo daga Yola kamar tradition ne, ka zo ka zanna cikin gidan sarki, ka
fita in ka gama mulki da Allah ya masa ya maka rasuwa ka tafi a kawo wani sarki ko kuma in Allah ya kawo ƙarshen zamaninka a cire ka a kawo wani muna da gidan da ake cewa gidan sarki a nan gire
eh duka to batun malamai fa naji kai bayanin sarauta gargajiya na hakimci ya magana malinta kuma akwai malamai a karamar hukumar ta gire
akwai malamai garin gire tarihi ya nuna akwai malamai da dama a cikin garin tun lokacin da aka zo aka kafa garin ma an same ta da malamai na addini wannan yasa garin ya zama headquarter na karatu ake kiranta da gari mai ilimi mai dumbin tarihi na ilimi rubuce da aka yi da dama akan gire ya nuna gire annan ne headquarter ilimi na fumbi na emirate gaba ɗaya na yola duk lokacin da basarake a ci a yola yake neman malamai ko alƙalai da suke bukata a kai su headquarter wato fumbi na emirate garin lamido to daga gire ake zuwa a dauko su a kai su can su zama alƙalai ko kuma su zama malamai modibai wanda suke tafsiri a masallatan yola da kuma limanci a wannan wurare da gaba ɗaya don haka gire ya zama kamar wurin karatu ne shi yasa hasali yanzu kowa sai ya ga maka in baka samu ilimi a gire ba da sauranka
eh daktar naji ka ce akan daukan su a kai su yola don su gudanar da sha'ani na malinta to su kuma daga ina suka taso misali su daga wani yanki suke su ba yan giren bane ko dai zuwa suka yi ko dai yaya abun yake su kuma
asalin su yawa yawan su sun zo daga Sokoto ne wayansu sun fito daga Sokoto daga Katsina har suka zo nan suka zanna suka yi ilimi suka bunƙasa yola ya ga suna da ilimi yola suka dauke su aka mai da su yola daga gire suka je suka zanna daga cikin su akwai Modibo Nakashiri akwai Modibo Sufiyanu akwai Modibo Usman akwai Modibo Murtala sa'annan akwai Modibo Ahmadu Basambo babban malami daga cikin su shine Modibo Raji wayansu da muka irga na bayan nan yaran sa ne suka girma suka zama malamai daga nan aka dauke su aka mai da su yola akwai Modibo Ahmadu Kire shi ma wannan babban malami ne daga gire aka dauko shi aka mai da shi yola yanzu in ka je yola zaka samu mutane ne suna da asali a gire amma gidajen su yana can yola ko kuma ka same su a yola amma suna da asalin su daga gire don haka wannan shi yasa akwai alaka sosai tsakanin gire da yola wannan malantan da aka fara tun farko shi yasa wannan alakan baya karewa duk lokacin da yola yake neman ilimi na addini a gire ake zuwa ana neman alƙalai wanda suka san hukunci na addini gire suke zuwa ana neman appeal gire a tarihi ya nuna can baya gire nan headquarter ne na appeal duk case da aka yi bayan kogi wannan kogin River Benue din nan har zuwa Gombe Michika Madagali a gire suke zuwa appeal nasu yola kuma tana karban appeal ne in an samu cases irin daga Numan Demsa Lamorde Ganye Shelen su kuma su zo yola don kada su yi crossing wannan River Benue so wannan tarihin shi ma dole ne a sani gire ya sama appeal headquarter na wayannan mutanen a tarihi so da aka kafa dollar nan dollar yola tana alfahari da shi kamar yadda na ga maka suka ci gaba da tura sarakuna a wannan garin tun wancan lokacin har zuwa yau an yi sarakuna da dama
haka to daktar yanzu kamar sarakuna nawa aka yi wato hakiman nawa aka yi kuma daga wani shekara zuwa wani shekara aka yi a karamar hukumar gire
na farkon su shine Barade Abdullahi yayi shekara 51 ya fara 1853 ya gama 1904 aka samu uban Doma Abba Bobbo shi kuma yayi daga 1904 wato 1904 zuwa 1910 an yi Hamadiko Iya Sanda yayi 1910 zuwa 1919 akwai Sarkin Shanu Hamajoda yayi 1919 zuwa 1921 akwai Lawan Nuhu yayi 1921 zuwa 1922 akwai Danburam Salmana Hammawa yayi 1922 zuwa 1929 akwai Barade Hamadiko yayi 1929 zuwa 1931 akwai Ubandoma Maigari Abba yayi 1931 zuwa 1936 akwai Sarkin Yaki Ahmadu Hamatukur yayi 1936 zuwa 1941 akwai Bunu Saidu Hammawa Petel yayi 1941 zuwa 1942 akwai Lawan Muhammadu Abba yayi 1942 zuwa 1965 sa'annan aka kawo Ubandoma Ahmadu Abba wanda yayi daga 1965 zuwa 1997 akwai Ubandoma Babayola Mustafa yayi 1997 zuwa 2010 sa'annan aka yi Ubandoma Muhammadu Ahmadu Abba shi kuma yayi 2010 zuwa 2013 sa'annan aka kawo mai girma Ubandoma Ahmed Ibrahim Mustafa wanda yake karagar mulki 2013 zuwa yau
to madalla masu sauraro anan zamu ja birkin wannan shiri na yau sai kuma makon gobe in me duka ya dafa mana za a ji ci gaba da wannan tarihi na karamar hukumar ta gire inda aka shafa ma aka shagugur maya kafin karamar hukumar ta tsaya da kafanta da kuma bayanai hadima da jigajigan misalai ta yadda karamar hukumar hukumar take da alaka da masarautar Lamidon jihar Adamawa. Yanzu kan sai in ce sai makon goben Imeduka ya kai mu.
Babu shakka mun samu ilimi Malam Salihu, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Eh, Gidi Abdurrahman Difa Niger. To ni gaskiya darsan Ramadan a kaina zan iya cewa Ramadan gaskiya ina alfahari da zuwan Ramadan a koda yaushe, domin ina karfafa ibaduna a ciki, ina yawaitan karanta Qur'anai, ina yawaitan zuwa masallatai domin sauraron wa'azi, kana kuma a gaskiya lokacin Ramadan idan yayi a koda yaushe babu wani irin waɗansu abubuwan da bai dace ba, musamman dai na karfafa dai komai a bisa kan al'amuran ibada, domin saboda ibada a cikin watan Ramadan yana limkuwa ne kamar yadda malaman mu ke fadi a koda yaushe. Dangantar da haka nan gaskiya nake yawaita ibada na a ciki.
Assalamu alaikum, ni sunana Abubakar Isufu, ina daya daga cikin matasan da ke cikin kungiyar da ake kira CCGP, ko kuma ke hadakar kungiyar matasa da ke a da'irar birnin Difa. Donka tasirin azumi akan kaina ko ku akan matasa gaba daya, ganin cewa azumi yana da tasiri sosai. Inda zaka ga masallatin ne yanzu idan ka je zaka gani cikin kashi 90 cikin 100 duka matasa ne a sahun gaba. Kenan wannan yana nuna cewa matasa suna samun nutsuwa sosai, kuma suna kwadaita da falalar da a cikin shi wannan wata na Ramadana, suna sa kansu ga ibadu, kuma suna saduda, suna barin duk irin abubuwan da suke yi. Ganin cewa an ka duba cikin da'irar birnin Difa a lokacin da ba azumi ba, za ka ganin matasa suna shagala diya bisa ayyuka irin na asha kade-kade da sauransu. Mai amma da an ce watan Ramadana yayi, zaka ga kowa ya bar dukkan wani abin da ka san na matsala ne, an aje shi gefe, an dawo ana sauraron wa'azi. Masallaci ne da maraice, ko da yaushe ka je zaka iske matasa ne suna nan, sun taru sun cika matallaci ne, suna sauraron, suna dukan darasi, suna sauraron wa'azi, suna duka abubuwan da ya kamata.
To madalla Allah ya bada ladan ibada kafin mu karkare ga tishin muhimman kanin labarai.
To a takaice, a yau Juma'a Isra'ila ta faɗi cewa tana ɗaukar matakan sauƙaƙa kai kayan agajin jin ƙai zirin Gaza, ciki har da sake buɗe wata muhimmiyar hanya ta tsallakawa zuwa Gazar. Matakan da ta ɗauka na wani ɗan lokaci sun haɗa da sake buɗe mashigar Erez da kuma ba da damar amfani da tashar jiragen ruwa ta Ashdod. Mashigar Erez ita ce kaɗai hanyar da mutane za su iya amfani da ita don shiga da fita Gaza. A yau Juma'a, Ukraine ta faɗi cewa ta lalata jiragen yakin Rasha akalla 6 a wani sansanin sojan sama da ke kudancin yankin Rostov a yayin wasu jeran hare-hare da aka kai a cikin dare. Ukraine ta kai ɗaya daga cikin manyan hare-hare da aka gani cikin makonni da dare, inda ta harba jirage marasa matuki sama da 50 zuwa yankin Rasha, a cewar ma'aikatar tsaron Rashar. Masu aikin ceto a kasar Taiwan sun fuskanci barazanar aukuwar zaftarewar ƙasa da duwatsu da ke gangarowa daga kan tsauni a yau Juma'a, a ƙoƙarinsu na neman wasu mutane 12 da har yanzu ba a san inda suke ba, sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a wannan makon, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai 12 kuma aka ceto wasu da suka makale.
To madalla masu saurare, da haka kun muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma ku tare mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, 8:30 kuma agogon Ghana, lokacin da zamu kawo muku tubalin tsaro da kuma ƙarin rahotanni. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayani. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar shirin alheri, ke muku fata alheri.